أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقوى جماعة المسلمين دمك تهوى والنوري من ياد كنانا مزاد ماتا إني من الجيس المسلمين لبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mun haɗu a wannan makaranta tana na Asma'u da ke na Shirunjin Sambo a nan Sakkwato babban birni, a wannan dare na Juma'a wanda shi ne dare na ƙarshe a watan Januwari shekara ta 2019, kuma shi ne dare na 25 cikin watan Jumadal Ula shekara ta 1440, bisa gayyatar da ƙungiyar jama'atul musulmin ko kuma harsashin jama'atul musulmin, wato jama'atul musulmin foundation ta yi ma al'umma domin a taru a tattauna kan matsala da ta shafi abinda muke fuskanta kwanan nan, shi ne zaɓen shugabannin da za su jara gaban mulki a ƙasar nan da waɗanda za su wakilce mu a majalisu daban-daban a shekaru hudu masu zuwa in Allah ya sa muna cikin masu rayuwa. To babu shakka jama'atul muslimin ta yi tunani sosai kuma ta saba da irin wannan mubadara cewa duk abin da ya taso a nemi jama'a a tattauna a ji fuskar musulunci a kansa, idan matsala ce a samun mata mafita, idan abu ne da yake buƙatar a ɗauki haɗaɗɗen matsayi kuma a ɗauka. Kamar yadda mai gabatarwa ya faɗi, sha'anin zaɓe na da muhimmanci ga rayuwarmu gaba ɗaya, wanda ya shafi addininmu, ya shafi tsaron rayukanmu, ya shafi lafiyarmu, ya shafi iliminmu, ya shafi tattalin arzikinmu, ya shafi komai da komai namu. Za ka ba abu ne wanda zai yi a ce an yi shi ba tare da musulmi sun san matsayinsu a cikin shi ba. Domin musulmi komai nasa yana cikin addininsa. Kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sallata, yankana, rayuwata da mutuwata, ma'ana komai da komai nawa, to na Allah ne Ubangijin talikai, ma'ana ba ni yin sassai tare da sanin abinda Ubangijin doke sassai yake so in yi a cikinsa. Abinda nake so in fara da shi ka wannan matsala ta zaɓe shi ne jawo hankali ga cewa akwai bambancin zaɓe da demokuraɗiyya. Wato in za mu yi maganar zaɓe, za mu yi maganar zaɓen da yake ƙarƙashin demokuraɗiyya ne babu shakka. Amma fa zaɓen ba shi kaɗai ne demokuraɗiyya ba. Demokuraɗiyya wani tsari ne wanda yake kisantaka da addinin musulunci. Kamar yadda ya zo a Mawsu'atul Adyan wal Madahib al Mu'asira a mujalladi na biyu inda ya yi maganar demokuraɗiyya. Yake cewa wala shakka fi anna nuzuma ad-demokuraɗiyya أحد صور الشرك الحديثة في الطاعة والانقياد أو في التشريع، حيث تلغى سيادة الخالق سبحانه وتعالى وحقه في التشريع المطلق وتجعلها من حقوق المخلوقين. والله تعالى يقول ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يأتي باب الشك تفرق ديمقراطية ينا قيد السن نوع إن الشركة تزامني وجن بيئية وجن ميكوية وجن كفدوكا سبو دمي يأتي سبو الديمقراطية أن يواجه إذا حق إن الله سبحانه وتعالى نوتنا على أمور رقباتها amma da suka cokan ga talikai. Ma'ana shi musulmi a wurinsa wanda ake wa ɗa'a, wanda ake wa biyayya, wanda yake kafa doka shi ne Allah. To a demokuraɗiyya an ce a'a, abinda duk mutane ke so to shi za a yi. Ko ya saba mana Allah babu komai. Sai ya kawo ayoyi guda biyu da ɗaya wanda yake suratul Yusuf, suratul Yusuf da karanta da kuma ta suratul An'am wanda duka a cikinsu Allah ta'ala na ta'ala na hukumu illa lillah, ba wanda ke hukunci sai Allah. To kunga anan shi tsarin demokuraɗiyya tsari ne da ya dogara ga son zukatan mutane, kuma duk abin da mutane suka taru suka ce shi suke so, ba la'akari da kyawunsa ko muninsa, ba la'akari da halittarsa ko haramcinsa. Wuri na biyu inda demokuraɗiyya ta sha bamban da musulunci shi ne inda take daidaita kowa da kowa. A demokuraɗiyya kowa na iya zaɓe, kowa na iya jefa ƙuri'a, kowa na iya hawan muƙami ba tare da la'akari da kusancinsa ga Allah ko nisansa ba, ba tare da la'akari da wato basirarsa da hankalinsa da shekarunsa da ƙwarewarsa ba. Kowa daidai yake da kowa. Wannan shi na saba ma musulunci da Allah ta'ala na cewa hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkarun, mai gani da makaho suna ɗai, ba ku hankali, ba ku duba. A wata ayar wa ma yastawi al-a'ma wal basir والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون مكاهو دمي قدي باسو دي مومن يمي ايكم قري باي قيدة وان دبايا ايكم قري الله جاء ماكا دنيا كتير ملكا كونغا ودن نمورا لين قدائي منا بين ستشيوا مسلم شي يا شابا بان ديمقراطية لكن ديمقراطية اول قاري ني دا الله يكدر زوان سا اولنا زامني دا مكين شكي ba zan yi magana kan tarihin demokradiya ba na taba muhadara anan sokoto akan demokradiya da tarihin ta da tuwasun ta turakunta da sauransu yanzu maganar mu ita ce wani tsari ne da Allah ya kaddare zuwansa a kasashenmu kuma ya samu goyon baya da karfafa wanda ya mamaye kasashe masu jimbi yawa kuma yana da niyyar yi da mamaye duniya gabaki daya amma tsari ne da tushensa shirka ne cewa wani ke da iko ba Allah ba haka ba tsarin musulunci ba ne to amma tare da haka idan aka yi la'akari da sauran tsare-tsare na duniya waɗanda ya adam ke tsara ma kansu babu wani tsarin da yake da kusanci da musulunci ga manufofinsa kamar na demokradiyya babu wani tsari wanda turakunsa su ne musulunci yake so ya kafa fiye da na demokradiyya misali suna cewa manya-manyan manufofin demokradiyya guda biyar ne na farko damar da nagartaccen shugabanci mai kula da haƙƙin jama'a kun ga wannan yana cikin manya-manyan manufofin addinin musulunci shi ya samu aka aiko annabawa don su zamo jagorori waɗanda ke kiyaye haƙƙin jama'a su isar da sako ga mutane na biyu daga cikin manufofin demokradiyya samar da zaman lafiya tsakanin mutane to kun ga addinin musuluncin kansa addini ne da yazo don ya amintar da mutane ya hana fitina ya hana tashin hankali ya hana kashe-kashe na uku daga cikin manufofin demokradiyya samar da yanci da walwala a tsakanin mutane addinin musulunci shi ma yana hana a takura ma mutane yana hana a kuntata masu rayuwa yana hana a bautar da su matasta abattumun nasa wa kad waladatum ummahatum ahrara kowa da ake haifuwarsa ya aka kuka mai da mutane bai na hudu daga cikin manufofin demokradiyya wato samar da adalci da ba kowa haƙƙinsa gwamnati shi mana cikin mai manufofin addinin musulunci na biyar hada kan jama'a su zama al'umma guda wanda ke bunƙasa ƙasarsu da ci gabanta wannan shi ma in kuka lura duka waɗannan manufofin addinin musulunci wato ya zo da su kuma ya tsayar da su to a waɗannan manufofin demokradiyya ta tafi kafaɗa da addinin musulunci abin da ya sa nake wannan magana ina son mu bambance maganar zaɓe da maganar tafarkin demokradiyya za mu zo ga maganar zaɓe yanzu bari mu yi maganar shugabanci shi kansa na waɗanda ake zaɓa a addinin musulunci shugabanci wajibi ne ma'ana dole ne kowace al'umma ya zantana da jagora shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato ainihin saukar da shugabanci har ga mutane uku waɗanda suke tafiya su bar gari yace su shugabantar da wani a cikinsu shi yasa addinin musulunci ya sanya duk da salloli da muke yi suna da jagoranci duk sallatul khamis a ko'ina za a yi an ce liman ya shiga gaba mamunsu ne da haka al'umma ba a yadda ta zauna kara zube ba shekul islam ibn taymiya rahimahullah yana ta yajibu an yu'lama anna wilayatan nas min a'zami wajibati ad-din bal la qiyama lid-din wala ad-dunya illa biha yace yana ya wajaba kowa ya sani cewa shugabancin mutane na cikin manya-manyan wajiban addinin musulunci yace kai addini ma bai tsayuwa ba shugabanci duniya ba ta tsayuwa ba shugabanci yace kamar tafi hadisi ce fal wajibu ittikhadhu al imarati dinan wa qurbatan yataqarrabu biha ila Allah wajibi ne wanda aka ba shugabanci ya dauke shi addini ya dauke shi hanyar neman kusanci zuwa ga Allah muhimmancin shugabanci yasa
sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin su himmatu ga yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jana'iza a kwantar da shi a kabarin sa a inda yayi umarni sai da suka tsayar da wa'a shugaban da zai jagoranci wannan lamarin ma'ana kafin ai jana'izar annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka nada khalifan da yake bayan sa Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu arda idan muka zo ga maganan zabe na shugaba muka dauko daga talatalin tarihi zabu ga akwai wasu lokuta da Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya nada ma mutane sarkin da zai jagorance su muka duba suratul baqara isar طالوت دجالوت الله تعالى نتعلم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله هذا عند يتي إذ قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ألا يا عيكم كفكين إذا إذا مرتي شيني طالوت تأما أما كدي برا يور الدين المسلم شيء زمن النبي صلى الله عليه وسلم za mu ga cewa koyaushe yakan nada wakilan da za su wakilce shi a sha'anin da'awa a sha'anin shugabanci na jihadi da sauran al'amura amma duk abin da ya shafi a jagoranci mutane a yi mulki a kansu to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bar ma mutane zaɓi da kansu su a kullum idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa jagora yakan didiwa ya fi cancanta shi yasa nada wanda ya cancanta ma amana ne annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari yana cewa idza dhiyat al amana fantazir al sa'a in aka tozarta amana to ka jira zuwan alkiyama mana yana cikin alamomin tashin kiyama a tozarta amana qalu kayfa idha'atuha ya rasulullah suka ce manzo Allah ya ake tozarta amana yace idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a idan aka jingina al'amari ga wanda bai cancance shi ba ma'ana aka bada jagoranci ga wanda bai dace ba to ka jira al-kiyama sai ka ga ku ga wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada su yi wasu ayyuka wanda za su wakilce shi ko wanda aka dibi dacewar sa ne Abdullahi ibn Zaid shi ba farkin kiran sallah amma da annabi sallallahu alaihi wasallam zai nada ladan sai nada bilal sai ce alqiha bilalan aw alqiha ila bilal fa innahu anda minka sautan ko ya ma bilal abin nan da kai mafarki yayi kiran sallah da shi domin ya fi ka murya kun ga ce a kiran sallah ba sai da ka dibi wa yake da murya da ta dace a khaybar da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana neman wa zai nada ya duba ku da ce idan ali bin abi talib aka ce bai da lafiya ido sai na ciwo ya sa aka zo da shi ya masa tawada ya samu sauki ya bashi tuta zabe ne na wanda ya dace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika jakada a Madina Mus'ab bin Umair ya dauka zabe ne na wanda ya dace a ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada runduna wadda aka tacece ku ce akan ta ita ce rundunar Usama wadda yake ta je ta yaki Rumawa me yasa aka tacece ku ce ƙarshen rayuwar manzon Allah ne rundunar ba ta ma bar Madina ba sai manzon Allah sai manzon Allah ya cika amma manzon Allah da gangan ya zabo Usama yace kuna so ka game da shugabancin Usama kuna ganin sa yaro yace lokacin da na nada mahaifin sa ma haka kuka ce yana so yace na san abin da yasa na zabe shi yasa duk yawan waɗanda ke bada shawarar a dakatar da wannan rundunar ko a canza Usama sai da Abubakar bai saurare su ba yace yadda manzo Allah ya naka ta za ta tafi kuma haka suka je Allah ya dauke su ke kaddari ba wani yakin da suka yi amma sun samu madaulan musulunci da fara saboda me saboda lokacin duk duniya labari ya watsu cewa manzo Allah ya cika da haka an dauka addinin sa ya kare sai aka ga rundunar sa za ta je ta yi su fafawa da haka sai duk duniya ta kamu da tsoron musulunci da kwarjinin sa da haibarsa wurin hijira ma kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da abokai da yawa yana da almajirai da yawa yana da mutane iri-iri sadaukai jarube ko da niri ake so amma da gangan ya zafi sayyidina Abubakar to a lokacin da manzo Allah yake nadawa yana la'akari da kowa abinda ya kware gare shi koyi shi kuma manzo Allah daki-daki ya san kowa abinda yake wannan na cikin qualities da shugaba ya zan talakawansa mabiyansa waɗanda ke ƙarƙashinsa ya san kowa inda ya kware inda yake da ƙarfi inda yake da rauni kun ga dan salafi na cewa abin nan arham ummati bi ummati Abubakar wa ashaddahum fi amri Allah Umar wa asdaquhum haya'an Uthman wa alamun bil halal wal haram Mu'adh sai ce wa likulli ummatin amin wa afradhum Zaid ibn Thabit wa aqra'uhum Ubay ibn Ka'b wa likulli ummatin amin wa aminu hadhihi al umma Abu Ubay ibn Jarrah kuka kowa an san matsayinsa an san abin da yake iyawa to duk inda kaga annabi ya nada da kansa in ka duba zaka ga wani abu ne da shi ba a wajenta amma lokacin da mutane su za a shugabanta to a lokacin da yake bar mu mutane dama su zabi da kansu a lokacin da aka zo bai'atul aqaba an cimma wata matsaya da aka tattauna tsakanin manzo Allah da jakadu su 72 70 maza biyu mata da suka zo daga Madina abinda nan sa sai ce musu inna la nadri man adna minkum fi zalika mimman lam ya'zan farji'u hatta yarfa ilaina urafakum yanzu duk an yi magana da mutane kowa ya faɗi albarkatun bakin sa ba mu san tsayayyen ra'ayinku game da wannan yarjejeniya da muka cimma ba ku tafi ku koma ku tattauna urafakum al'arif kama a ce hakimi ko mai anguwa masu unguwanninku su zo mana da bayanin ra'ayinku kaga ashe ya maida al'amari ga me ga waɗanda su da kansu suka zaɓe su a lokacin da delegates na Hawazin suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu wannan magana ita ce a lokacin da aka bayar aka babin da yake akhrij minkum 12 naqiban yakunun ala qaumihim bima fi magana da kawo ta farko ta abin nan Hawazin ce amma a bai'atul aqaba cewa ku tafi ku zaɓi mutum 12 ku kawo min waɗanda su ne za su riƙa jagoranta ku kaga ba shi ya zaɓa musu ba su suka zaɓa da kansu to wannan yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai cika yayi ta taraddudi ya tsayar da wanda zai halifance shi ko ya bar mutane su zaɓa duk lokacin da yayi yunkurin ya tsayar sai kuma ya ga cewa ya fi son ya bar ma mutane ra'ayinsu aƙalla sau uku lokuta daban-daban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yunkuri ya fito ƙarara ya ce ku naɗa Abubakar ko ya ce Abubakar shi ne khalifa na akwai ranar da ya ce mana na Aisha id'i li abaki wa akhaki aktub lakum kitaban la yakhtalifu an-nasu alaykum ba'di ki kira min babanki kira min dan uwanki zan rubuta muku takarda don kar a samu sabani bayana wata takarda zai rubuta zai bada wasiki cewa shine khalifansa sai kuma da yace wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abubakar kai Allah bai yadda a dauna wa Abubakar ba kai mu'minai ma ba za su zabi wani ba sai Abubakar da haka bari mu bar su da ra'ayin su zan su ce zabin da kansu haka ya faru ranan Alhamid kwana hudu kafin cikawarsa da yace a kawo masa takarda yana so ya rubuta wannan magana da aka dan samu sabani cewa zafin ciwo ya yi annabi ciwo ya yi annabi zafi ba sai ya rubuta ba sai aka dan yi cece ku ce sai ce ku tashi bai sake dawo da wannan magana ba zaka ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika to babu wani tsayayye wanda yace a nada duk da yake ya nuni ya gudi alamomi manya-manyan abubuwan da shugaba ke yi a Abubakar aka sayin su shi aka nada liman sannan wata ta zo ta yi tambaya yace ki tafi ki dawo lokaci kaza, tace in ban same ka ba ba, tana nufin kamar in lokaci yayi sai ce ki samu Abubakar, kenan ya karɓi alƙali. Sannan shi kadai ne wanda Annabi ya dada yayi haji a madadin sa. To kun ga shi manya-manya ayyukan da shugaba ke yi wa aka sa, don haka nuni ne wanda aka ce ya shi mai hankali. So a takaice muna iya cewa babu wani nassi ƙarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wanda za a naɗa, don haka ya bar mutane su yi zaɓi, amma sun yi zaɓi bisa ga hasken nunin da ya yi musu, sai aka naɗa Sayyidina Abubakar. Waɗanda suka naɗa Sayyidina Abubakar ba su da yawa, ƙalilan ne, amma martabarsa da cancantarsa da zaman ba wanda yake kafaɗa da kafaɗa da shi yasa ba a samu kowane irin saɓani ba da aka naɗa shi. Shi yasa Sayyidina Umar yake cewa kanat bai'atu Abi Bakr falta wa qallahu sharraha, kai tsaye faj'atan naɗin ya zo, ƙwarorin mutane ne suka taru suna tattaunawa, sai aka ji tsoron su yi abin da bai dace ba, sai Abubakar da Abu Ubaida da Umar ibn Khattab suka riske su a nan wurin nan take, ji aka yi shawaran naɗi kuma aka naɗa Abubakar. Amma da aka zo musulunci koyar mu baya, shi yasa Sayyidina Umar yake cewa lokacin da ya jo suna cewa in wane mutu ni kuma zan naɗa wane, sai ya ce man baya a rajulan min ghairi mashuratin min almuslimin fala yutaba'u huwa wal ladhi taba'ahu taghirrata ay yuqtala, duk wanda irin wanda ana ya kashe shi domin ba a samun irin Abubakar a cikin ku, wanda duk al'umma da an ce shi ne za ta yi shiru. Lokacin da Abubakar ya zo cikawa, shi sai ya ɗauki wani mataki, ya rinƙa shawara da mutane, ya rinƙa kiran mutane guda guda, ƙarshe ya yi amfani da shawarar da ya ji gare su ya naɗa Umar ibn Khattab. Lokacin da Umar ajalinsa ya rike shi, sai ya tattara dudi ko ya naɗa kamar da aka naɗa shi. Muna yace an naɗa shi amma ba naɗi bane, nomination ne, daga lokacin da Abubakar ya tsaida masu shi takarda ya rubuta. Amma lokacin da ya cika haduwa akai-akai mu baya, kaga kenan nomination da ya yi, kamar mu ce me za mu ce tsayar da shi a matsayin ɗan takara, nomination da Hausa wani su Farfesa Buzdamai Musa. Ɗaya da ɗan takara mu. To amma sahabbai su suka zaɓe shi. To shi Sayyidina Umar a ransa da dukkan alamomi Sayyidina Ali yake so a naɗa. Amma kuma yana da wani tunani iri guda, duk wanda yake da alaƙa da shi ba ya so ya kafa shi. Shi yasa ƴan gidansa gaba ɗaya tara su yayi, yace kar wanda ya gurin mulki a cikin ku, wanda na in alheri ne duk zan ja ku je aljanna, in sharri ne ku bar ni in tafi ni ɗai. Shi yasa ya kisa Sa'id ibn Zaid wanda yana cikin asharatul mubashirin, shi kadai ne ma bai saba cikin ashara wanda suke a lokacin. Sannan ya kisa Ali ibn Abi Talib, saboda me? Saboda surukin sa ne yana wurin da yasa, har lokacin da zai cika din nan Ummu Kulsum diyar Ali ibn Abi Talib diyar na Fatima tana gidansa, suna ganin surukin sa ne. Amma lokacin da mutane ke shigowa suna fita, ya ce lawwal lawha hadha al-ajla la talaka bihi mutariq, da sun ba mai san kuncin wallahi da ya miƙe da su yadda ya kamata. Sai dan sai to baka naɗa shi, ce o dauke ta ina rayin dauke ta ina mace, inda sun zaɓe shi ruwan su, in kuma zaɓe shi ba Allah ya ba su sa'a wanda ya dace. To sai kafa kwamiti na mutum shida, wanda Aliyu din yana ciki, Usman yana ciki, Talha yana ciki, Zubairu na ciki, Sa'ad ibn Abi Waqqas na ciki, Abdurrahman ibn Auf na ciki, su shida. Sai ya ce su zaɓi shugaba a kwana uku, ya naɗa musu liman, ya ce cikin kwana uku nan su zaɓi shugaba. To amma in uku suka yi nan uka yi, su uku suka yi nan fa, sai ya ce to Abdullahi ɗan Umar ɗansa ya shiga, amma ba ya da ƙuri'a, ma'ana ba a zaɓinsa sai dai yana da ƙuri'a, saboda a samar da majority. Da aka zo aka fara kaddamar da committee bayan cika Sayyidina Umar sai Abdurrahman ibn Auf ya kawo dabara yace ina ganin buyi takara mu shida zai ba mu wahala me zai hana mu rage mu koma uku kamar yaya sai ce kowanne mutum daya ya bar mu wani daya nan da ke zubair sai ce to na bar mu Ali haƙƙina Talha yace na bar mu Usman haƙƙina Abu Ubaida yace to kai Abdurrahman na bar maka na haƙƙin ku zama ku uku da yin haka sai Abdurrahman na Auf yace to al'amari ya zo da sauki mu uku ne cikin ku biyun nan wa zai jaye tare da ni mu bar mu guda kaga duk da an samu sauki to nan fa ne aka yi tsiri saboda me saboda da Usman da Ali kowannen su yana da wasiki daya biyu uku hudu biyar daga manzo Allah sarki akan shugabanci da haka kamar annabi ya tabbata mai zai shugabanci amma bai sauni lokaci ne ba to in yace ya janye kamar yayi rivers ne daga duk umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da yanzu ba wanda yace zai janye a cikin su ina son ku fahimci har zuwa wannan lokaci ba son shugabanci yake ba dalili shine kamar yadda na kawo cikin littafin kadara ta riga fata wanda asalinsa mahadarori ne irin wannan na jama'a da muka fara a gidan jama'a 1994 ina jin 95 sai dina Abubakar lokacin da yake son a rubuta wasiki ma Umar Usman ya kira yace rubuta wannan ita ce wasiyar Abdullahi dan Quhafa yace kakkace khalifa daga yau na gama khalifanci ita ce wasiyar Abdullahi dan Quhafa wanda ya sa a rubuta ta ranar sa ta karshe a duniya ranar sa ta farko ta gamuwa da Allah sadda fajiri ke tsoron Allah sadda bumini ke kaunar haduwa da Allah yace ina yi muku wasiki idan na cika ku zabi ya faɗi wannan magana sai su ma da ya farka ya yi alwala ya ce Usman karanta mai abinda ka rubuta sai ya karanto sai ya ce ku zaɓi Umar sai kalle shi da ya ce ka kuru wallahi domin in ta tsallake shi ba inda za ta fada in ba gare ka ba wala ana so ana so bikin lokacin ku ba ba so so a take Abdurrahman ibn Auf bai kawo nan dabara ba ta yi ba sai ya kawo ta uku ya ce to ni zan janye amma ku azami ne amanar zaɓen gudanku ni na ita zan janye amma da sharɗin ku yarda ni zan zaɓi ɗayanku nan da kika ce sun amince tunda amintacce ne da ba su shakkarsa sai ce to ku yi mini lahiri kwalukan nan uku da Umar ya bamu zan yi nazari insha Allah to anan ne ya rinka bin jama'a guda-guda ya bi ashabu badr ya bi ashabu bai'atul ridwan ya bi kibarul muhajirin ya je wurin ansar kai sai da ya kai mai sallama maka gidanka ya nemi ra'ayinka in ka faɗa masa ya ce koma ka tambaye min na matarka ma'ana bai wato kun ga gama garin zaɓe yayi shine karo na farko a tarihin musulunci da aka yi gama garin zaɓe aka ce kowa ya bada nasara ai to da rana ta uku ta cika aka yi sallar asuba kafin nan ya kashi dare yana ganawa da Usman yana ganawa da Ali ya gana da su tare ya gana da su daban-daban ya roƙe su don Allah duk wanda ya ci ya ji tsoron Allah ya bi tafarkin annabi da Abubakar da Umar ya roƙe su don Allah duk wanda ba a zaɓa ba ya ɗauka lokacin da ya yi ba haka Allah ya ƙaddara kada ya kawo kowace irin matsala kada ya kawo rigima kuma duk sun amince masa akan haka don haka bayan a sallar asuba a rana ta uku sai ya miƙe gaban jama'a ya ce ina 'yan takara guda biyu suka tashi ya ce ku faɗa ma jama'a abinda na yi da ku suka ce to mun yi matsaya kunji-kunji mitin da aka yi tun ranar da aka naɗa mu kuma yanzu mu biyu kaɗai ne mun ba shi amanar ya zaɓi gudanmu mun yi masa alƙawarin duk wanda aka zaɓa zai bi tafarkin manzon Allah da khalifofinsa biyu duk wanda ba a zaɓa ba baya da wata jayayya ya yarda da abin da aka yi ya ce haka ne suka ce sai ce Usman ka hannunka في مسبب رائع يتي وجدت الناس لا يعدلون بالعثمان ناقة متاني با وندا واتو عينهم يكي هي تواني أكا عثمان معنى دي فكان عثمان دا علي جماعة قبائع سوني جادة عثمان وانا هنا تكين صحيح البخاري كتاب الأحكام حديثي لدبو شدة غريبة كوي تتمالين دا ايا تكونغا haka wannan Allah ya kaddaro cewa ya zama zaben gaba gari amma asali sayyidina Umar ya barka a matsayin shura ta mutun nawa mutun shida ko a ce har bakwai ma lokacin da ajali ya cimma sayyidina Uthman a cikin gidansa a birnin Madina kuma yana karatun Qur'ani bayan ta waye wanda mun yi ta magana su a muhadarori daban-daban ina jin anan ma wata rana mun yi to lokacin da aka kashe shi duk wanda an Madina hankalinsa kashe ki babu zaman lafiya gara Umar wani kwara ne kwara guda yazo ya kutsusa hu a masallaci kashe shi shi wannan runduna ce ta dubban mutane suka taso daga garuruwa da wuri soki burutsu irin nasu karshe suka kashe shi ma'ana suka yi juyin mulki da haka ba wanda yake sha'awar ya zai shine khalifa a wannan lokaci da haka sunnat da zaman liman sun hana Usman fita sallah sai da sati biyu ayari labari ya fita garin Madina yana watsuwa alhazai sun kusa dawowa ayarin mutanen Sham sun kawo jiki to anan ne don ku gane cewa ba su yi juyin mulki da manufar wato kifar da gwamnatin Usman ba a'a da manufar kifar da musulunci ne haifar da fitina a musulunci domin duk wanda ya shirya juyin mulki zai kashe shugaban kasa ya kamata ya zaina da dan takara ko babu su ba su da dan takara zaka suka rinka yawo suka je wurin Ibnu Umar suka je wurin Sayyidina Ali suka je wurin Talha suka je wurin Zubair duk wanda suka je ce a'a wallahi bana yi to karshe sai suka ce to duk manyan nan za su kashe su wanda ya kashe sarki ma balai talaka to nan ne fa dole waɗanda ake ce ma ulul halli wal aqdi masu fada aji suka taru suka yi matsaya cewa lalle a tilasta Ali da Abi Talib ya karbi mulki to da haka aka rinjaye shi har yana ce ni dai ku zabi wani in masa waziri inni lakum wazirun khairun minni lakum amir da yawa muka yi mai shi a hujja don nan don yana cikin ingantattun ruwayansa da ke cikin Nahjul Balagha inda annabi ya masa wasiya yana ta zaɓi wani shi ya zama waziri da sai ta to da mun ai ku kuka kira tun farko aiki na ne kun zaɓi Abubakar ya tafi kun zaɓi Umar ya tafi kun zaɓi yanzu dai kun dawo mu gaskiya bai sai haka ba sai ce inni lakum wazir khairun minni lakum amir bayan wucewar halifofi mulki ya ci gaba da tafiya a matsayin sarauta amma naɗin mukamai akan yi shi galibi bisa cancanta sannan kuma ana wato ainihin barma mutane dama su yi zaɓe a cikin tarihin Tabari akwai labarin Umar ibn Hubaira wanda ya naɗa gwamna a Khurasan sai yake ce mashi duk wanda za ka naɗa mukami ka naɗa masu uzuri ya ce a kamar ya mukami da uzuri sai ya ce ka sa mutanen kowane gari su zaɓen makansu hakimi ya ce idan kuka zaɓi mutum ya zama na ƙwarai to za a gode maka in suka zaɓe shi zan ba na ƙwarai ba za a yi maka uzuri don ba kai ka kawo shi ba to kusan wannan da sira ce ta su kansu khalifofi cewa suna naɗa wanda jama'a ke so musamman sayyidina Uthman saboda ya zo wani lokaci wanda duniya ta faɗaɗa ina nufin duniyar musulunci garuruwa sun yi yawa kowane gari yana ta sai wanda suke so ake zaɓa musu shi yasa gwamna ɗaya har guda takwas ya naɗa mutanen Iraki ina nufin Kufa saboda fitinansu duk wanda aka kawo sai su ce bai musu ba akwai wanda ya yi gwamna zamanin annabi ya yi ambasada zamanin annabi ya yi alkali zamanin annabi ya yi kwamandan yaƙi zamanin annabi ya yi tirejara mai karɓi kudin al'umma ya tara zamanin annabi amma da aka kai shi gwamna ku ba kace bai iya sallah ba saboda tsabar shegantaka da ranma mutane shi kuma sai da usman ya ce in kullun za su dawo da gwamna suke bai musu ba tilzan nada musu wanda suke so saboda ni saboda yana da wasu labarai daga annabi sallallahu alaihi wasallam masu nuna hatsarin su shi ko bai son yayi arangama da mutane a zubar da jini kamar dai da irin matakin da ya dauka lokacin da za a kashe shi kuma su din dai ne mutanen Iraki to yanzu abin da muke so mu ji menene matsayin mu dangane da zaben shugabanni wanda ake yi a karkashin tsari na demokradiyya bayanin da ya gabata ya nuna mana cewa kafa shugaba wajibi ne sannan barin mutane su zaɓi shugaba abu ne da musulunci ya san shi ya yarda da shi shi ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam bai tilasta wata tsayayyar hanya ta daɗa shugaba ba kuma shi ya sa shugabannin musulunci na farko kowa da irin hanyar da ta kama aka naɗa shi don haka naɗin shugaba duk wanda ya tsaru duk wanda ya kama duk wanda muka amince duk yadda zai zo cikin zaman lafiya da aminci shari'a ba ta da jayayya amma wannan tsarin da muke ciki na demokradiyya ya zo mana da matsaloli da yawa na farko ya samar da jam'iyyu masu fada da juna masu hamayya da juna waɗanda ake wala'a da bara'a a kansu tushe ne a demokradiyya ya zan akwai jam'iyya mai mulki akwai mai adawa tushe ne kuma wannan kamar da muka faɗa a muhadaran demokradiyya ya samu tushe daga aƙidar Allah da shaitan wai duniya ba ta sai akwai Allah akwai shaitan don haka shugabancin ma dole akwai masu mulki akwai masu adawa opposition shi yasa za ku ce galibi adawa laifuffuka take biya kuma ba ta daina laifi komai kankanta ba to mu a musulunci dukkan mu ɗan uwan juna ne waɗanda ba ba musulmi ba ƴan ƙasa abokan zama ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rubuta constitution na farko na Madina duk wanda an Madina da musulmi da yahudi da kowa ya ce suna da haƙƙi iri ɗaya na zamantakewar ƙasa amma sai aka dace a'a wannan abokin faɗan wannan ne mu a musulunci duk wanda ke ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu dan uwanka ne sai kada aka ce kana da dan uwa na jam'iyya kana da abokin fada a jam'iyya zaka kana son wannan baka son wannan matsala ta biyu demokradiyya da wannan tsarin zabe nata ya haifar da ƙarya da yaudara daga bangaren shugabanni masu takara zuwa ga talakawa saboda me saboda kai za ka yi presenting kanka kai za ka cika form kai za ka buga poster kai za ka yi campaign kai za ka kashe kuɗi wurin zaɓe kai za ka ɗauki masu kare ma ƙuri'a don haka dole ka bi hanyoyi iri-iri na jan ra'ayin mutane sai ƙarya da yaudara su yi kai yawa a cikin tsarin shugabancinmu na uku ya haifar da yin ƙazafi ga juna da cin mutuncin juna tsakanin masu kambe duk wanda ya hau maimakon ya faɗi alƙawuran da zai yi ko ya bayyana qualities ɗinsa ya bayyana darajojinsa da ƙoƙarin da zai yi zaɓe shi sai ƙoƙarin soke ɗan uwansa da gaskiya da ƙarya da ƙazafi da cin mutunci na huɗu ya haifar da maguɗi da satar akwatuna da canza alƙalumma da sayan ƙuri'a da kuɗi don ka hau shugabanci wanda wannan duka manya-manyan illoli ne ga tsari na shugabancin da muke da shi na biyar ya haifar da ta'addanci da kashe-kashe da tada hankulan jama'a shi yasa za ka ga duk lokacin da zaɓe ya gabato fitinun suna yawaita na shida ya haifar da dabar siyasa da yawaita shaye-shaye da zaran zaɓe ya yi kusa za ka ga wasu yaran da sun ɗan fara shiga hayyacinsu sun fara hankali yanzu sun da su sake lalacewa an ba su ƙwayoyi an lalata su na bakwai ya samar da ayyuka na rashin wayewa da rashin hankali yanzu misali makaranta asma'u kai masallacin jum'a ma yanzu haka kai masallacin sambot din masallacin Abu Huraira duk an cika shi da fastocin ziyara kaga ba aikin hankali bane ko kamfani kai kaje kadiya haraji ka nemi masu karfe suka yi maka walda karfe suka kaje kai lika fasta dinka dan siyasa zai zo ya liki wannan abin da aka taka fasta a ladon lokacin su abu da rashin wayewa akan fastocin nan kuma sai a yi ta rikici har a zubar da jini ne ya haifar da almubazzaranci wanda ba na wasa ba yanzu budget din hukumar zabe daga 2011 to date 2011 kawai zuwa 2019 na tabbata ya isa ya magance matsaloli da yawa na Najeriya kada mu garanti yanzu bai election kai wanda aka yi da Dino Melaye shi kadai wa'annan kudin in kaji sai hankalin ka yi girgiza na tara ya sa ana hada kai a wasu lokuta da makiyan kasa don a cimma bukatar jam'iyya ko bukatar ɗan takara take yanzu aka ji ɗan takara ya je ka America ya kai ƙara ya je United Nations ya kai ƙara ya je EU da sauransu yana kai ƙarar ɗan ƙasarsa ko gwamnatin ƙasarsa don a ɗauki mataki wanda ƙarshen matakin ƙasar zai cutarwa da yawa-yawan masu tafi da siyasa a cikin gida a waje suke mitis ɗinta saboda waɗanda an masu gidajensu na siyasa ba namun ba ne na waje na goma siyasar ubangida wadda ita kuma babban abin ta haifar shi ne shugabanni marasa kishi shugabanni marasa ƙwarewa shugabanni marasa wayewa shugabannin da ba su da wabbasa shugabannin da babban muradinsu su biya bukatar iyayen gidansu daga nan in rikici har ɗaya tsakanin su kawo mu cikin rikicin su raba kanmu su tarwatsa mu su mai da mu biyu ko uku ko hudu saboda son rayukansu duka waɗannan na cikin matsaloli da zaɓe irin demokradiyya ya haifa amma fa duk da haka yana da kyau mu sani cewa shugabanci al'amari ne da ake gina shi akan maslaha addini gaba ɗayansa kamar yadda malamai ke cewa an gina shi ne akan jar'ul mafasidi wa jalbul masalih a toshe barna a samar da gyara to demokradiyya kamar yadda muka faɗi ɗazu ita ce mafi dama-dama cikin tsare-tsaren da 'yan adam suke da su tun ma ba ka ce tsarin kama karya ba tsarin gurguzu tsarin mulukiyya da sauransu da sauransu to don haka idan muka yi la'akari da maslahanmu dole mu tsaya mu duba sha'anin wannan zaɓe demokradiyya ta zo kuma tana nan zaɓe ya taho kuma za a yi ko mun yi ko ba mu yi ba za a yi zaɓe to wanne ya fi mu yi mu kamanta ko mu kyale a yi wadda aka ga dama duk wadda an ka yi in ba a samu farare biyu ba ana samun baƙi da baƙi-baƙi in taɓa ta a samu baƙi da baƙi-ƙirin ko a samu baƙi da baƙi-ƙirin da wulin-wulin ko tilin-tilin to kaga duk wadda an ka yi ba ka rasa na ɗauka zan karanto mana wasu nusus daga magabata don mu ji yadda suka yi ta'amuli da wannan so duk da haka kuma in ka lura ba wata hanya ta zaɓen shugaba wadda ke da sauƙi kamar zaɓe na gama gari saboda yanzu misalin ka ce ulul halli wal aqdi idan zamanin sayyidina Umar an sa mutum bakwai a yau Najeriya mutum nawa za a sa duk wanda ka ɗauka mai mutunci a wurin wani mara mutunci ne
delegate
ko nan sakkwato wani ya zo tsohon gwamna ne kuma yana minista amma ya zo da t-shirt da wani dan wando ban ce alatsebe albarka ba aka tarbo shi airport su kaga kuma da zuwan shi giya zai nema so duk wanda aka yi ga yanayin da ake ciki zaɓin ga magarin duk da ba shi ne asali ba amma ya dan fi sauki wajen samar da shugaba kenan abin da nake so in ce maslahar mu ita ce mu yi zaɓe kuma in za mu yi zaɓe mu yi la'akari da abin da shari'a ta ce wajen zaɓe to me shari'a ta ce wa ta ce a zaɓa al-imamul mawardi a cikin al-ahkamus sultaniya mujalladi na ɗaya ya ce duk wanda za a zaɓa a matsayin shugaba ko wakili to ana so ya san ya tara wasu sifofi guda uku yace ya zama mai adalci ya zama mai ilimi ya zama mai kaifin ra'ayi ma'ana wanda ya san abin da ya dace Izzuddin ibn Abdussalam a cikin qawaidul ahkam fi masalih al-anam mujalladi na daya wanda shi ake cewa sultanul ulama shi kuma sai yace idan za a zaɓi shugaba to a dubi cancanta ga abin da za a zaɓe shi yace a harkar ƙarfi a nemi mai ƙarfi a tsaron dukiyar marayu a nemi amintacce a limancin sallah a nemi ƙwararre a wajen jihadi a nemi jajirtacce ma'ana kowane muƙami a diba wa ya dace da shi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah shi kuma a cikin siyasatul shar'iyya sai ya takaita duk sifofin wanda za a zaɓa a kowane muƙami sawa'un na mulki ne ko na wakilci ga sifofi guda biyu yace su ne yake la'akari da su sauran sifofin suna shiga ne karkashin su sai ya kawo su karkashin qissat safra da sufaira qissat safra da sufaira yan mata biyu waɗanda suka yi ci karo da annabi Musa ya taimake su kuma ya auri gudansu to wace ce ya aura liman wace ce ya aura safra'u ko safaira'u to ko ni ban sani ba abin da na sani shi ne Allah ta'ala ce qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin tace baba ka dauki mutumin ne maka aiki mafi alkhairin wanda za a ɗauka aiki shi ne alkawiyu al'amin ya zama mai ƙarfi mai aminci mai amana ya kai ta sai yana da ƙarfi saboda ta ga yadda ya gubuzu cikin maza ya shayar da dabbobin tsoro ya kai ta sai yana da amana saboda ta shiga gabansa iska na kaɗa zanin zai ce dawo bayana bari in shiga gaba in na ɓace hanya ki gwada ni ki min magana ta san ka mutumin kirki ne sai ta ce inna khairu man ista'jarta alqawiyyu al'amin ابن مسعود رضي الله عنه تبين ذلك كنت تفسير ابن كثير يتي أفرس الناس ثلاثة وإذا مسكت قواها جديتا متوق كني يتي عزيز مصر حين قال لبرأتي أكر بي بالرواء مجن زليخة ديتي متي كدرة دلتوانا يارو كونغا يارو سيزمع المجي كما يزمع تركي قوانت الرواية كما يزمع مجن ده يكي والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى عليه السلام يا أبا تستعذره إن خير من استعذرت الكوي الأمين تتي أجاوش جدنسو أكا جاوش يا أوليتا سيقا شاء شيئا النبي الله يكي نأكو شين أبا كان تدين لو كتندا يا خليفة تبدأ أمر أبا ينصر في دولة مسلمة تميكي تيقاري يدي كماتا شيخ الإسلام جبن السيدية يكرت في ونن رأي الناس لكي أتكون في بيوني القوي الأمين يكسر النبي يوسف عليه الصلاة والسلام لو كتن ديني ني أباشي مكامي كوكما لو كتن دعك تزا أباشي مكامي يني مي ما أي كتن دعك كيشي سيتي اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم حفيظ ابن كثير يتي أي خازن أمين عليم ذو علم وبصر بما يتولاه na san kan aikin kuma ba zai shigantaka ba na iya aikin kuma zan yi tsakani da Allah to kaga shine hafizun alim inda sai ya tafi kai yusuf mutum ne kyakkyawa ne ce ni ne kyau bane mutum ne mai daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine waye ah kafin nan kafin sai nabiyullahi ibnu nabiyullahi al-sharif ibnu ummi al-karim ibnu al-karim ibnu al-karim ibnu al-karim abana ce haka ba yace kuma gashi annabi ne kuma bai ce ni annabi bane sai ce inni hafizu alim da haka lokacin da aka bashi bukamin ma sai basa kai innaka al-yawma ladaina makinun za mu baka dama kai aiki sannan kuma kai abintacce ne mu yarda da zakai to haka shi ma jibril alayhi salatu wassalam da yazo da alqur'ani ya minda kace innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi matin muta'in thumma amin so ta kai ce babban abin da ake so ga shugaba ya tara abu biyu ya zaina da kwari ga shugabancin sannan yana da gaskiya ta yadda ba zai hayanci ba idan aka samu wanda ya hada wannan sifofin guda biyu shi ake so sai sayyidina Umar bayan da ya kafa committee nan na mutum bakwai sai da yayi ta'liqi akan Abu Ubaida saboda Abu Ubaida na commander Umar ya cire shi dabi'a sai yana wannan in ya ga ka tafi nasarori dai kaka samu sai ce to kan mutane su canza kiyar nasara ta kake ba ta Allah sai ya cire kai sa wani sai ce to idan an zabi Abu Ubaida yayi idan ba a zaɓe shi ba duk wanda aka zaɓe shi ne mai taimakon sa kai gwamnati ba da shi ba yace fa inni ma azaltu an adzin wala khiyana ban saukar da shi don ya kasa ba ma'ana ya bai da kwarewa ban saukar da shi don yayi ha'inci ba ma'ana amintacce ne saboda haka kamar da shi ibnu sibi yake cewa kowanne muqami a nemi wanda ya tara wadannan sukoki guda biyu ya zan ya san kan muqami ya san kan mulki yana iya rike a gangan ba zai girgiza ba ba za a jujjuya shi ba sannan ya zaina da gaskiya a ciki to idan aka samu wanda ya tara wadannan sukofi baya halarta a zaɓe wani ba shi ba to inda matsala take sai aka samu mai gaskiya babu kwarewa kwararre baya da gaskiya to anan sai malamai suka ce a auna a yi ƙoƙari adibi menene bukatar da ake da ita gare shi wakili ne a majalisa ni majalisa ke bukata majalisa na bukatar mutumin da zai yi nazarin bukatocin al'umma ya je ya kai mata ya yi tsaye ya jajirce ya yi lobeyi ya tashi kan fulo ya yi jawabi wani lokaci ma jawabin ba dole bane ya bi manya ya tabbatar da ya shigar da muradin al'umma an tabbatar da shi in doka ce a yi doka in project ne a yi sa mishi hannu in bil ne a gabatar da shi ko menene ba haka sai muka samu liman yana takara dan giya yana takara amma liman duk da yarin da ake magana da shi a majalisa da giya ba sannan anan baya da kwarewa ma da cin qur'ani ne amma baya da kwarewa ga sanin al'amuran duniya to anan muna iya zaɓin dan giya mu bar shi warai da gaske saboda bukatar da muke da ita tana tabbata da dangiyar can idan dangiyar tsayayye ne wanda shi ko bai kishin al'umma ne wanda yana iya samun ma al'umma hakkinta wannan bayanan su ne malamai suka yi ina da dogayen nasoshi da nasu a cikin karanta sai gashi shugaban zama ya bani minti biyar ni ko akwai manyan muhimman maganganu da nikan ganin ma ya kamata a ce an kawo su amma dai tunda har haka ne ana bukatar in tsaya to abinda zan ce shine dole ne mu yi zaɓe kuma zaɓen nan za mu yi shi ne bisa ga maslaha akwai ƙa'idodi na shari'a guda uku ina so in faɗe su ta ɗaya tana cewa ibada sai da nasi ake yin ta sauran al'amura sai da nasi ake hana su don haka duk wanda ya ce baka ba ka zaɓen shugaba ya kawo maka nassin da ya ce ba ka zaɓen shugaba na biyu mulki lamari ne na maslaha da gyara akwai da soshi guda biyu na so in karanta su babu lokaci yawwa shakul islam ibn timiyya na cewa fal wajibu innama huwa al arda min al mawjud abinda awajibi a zabi wanda aka ta amincewa cikin wadanda aka samu daka baka da maka ce duk ba kika sharadi ba a'a cikin ba kika sharadi ba to wani aka ta amince ma cikin su yace wal ghalibu annahu la yujad kamil galibi ba a samu wanda kika sharuda duka fa yuf'alu khairu al-khayrayn wa yudfa'u sharru al-sharrayn a zaɓi cikin na ƙwarai guda biyu wanda ya fi zama na ƙwarai cikin masharranta guda biyu a tunkuɗe wanda ya fi zama masharranci babba ya ce wani haza kanin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ya kulu Allahumma ilayka ashku jalad al-fajr wa ajba at-taqi sai da umar yana addu'a ne ta ya Allah ka tsare da jalad al-fajr kan garare amma mai ƙwari wa ajba at-taqi na ƙwarai mumini sali amma mai rauni kaga an samu matsala yace wa karkana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu yafrahuna bi intisar ar-rum wan nasara al-majus manzo Allah da sahabbai sun kasance suna murna cewa kristoci sun ci nasara akan farisawa masu bauta wuta yace wa kilahu makan duka suka tare ne lianna ahada as-sintain aqrab ila al-islam saboda ɗayan biyun ne ya fi kusa da musulunci wanda ya fi kusa da musulunci kirista ko mai bauta wuta وأنزل الله في ذلك سورة الروم لما اقتتلت الروم وفارس والقصة مشهورة يتي وكذلك يوسف كان نبيا نائبا لفرعون مصر وهو وقومه مشركون يتي هكا النبي يوسف يا ذا منستا أظمة فرعون مصر يتي ذا فرعون ذا متى لنكثر مشركين وفعل من الخير ما قدر عليه تعرض هكا يوسف يا ابن ديكي يا واي صامد الخير ودعاهم الى الايمان بحسب الامكان يا كراسوا ga imani gurgurdi ikonsa dan haka a takaice baka da damar ka ce duka ba na ƙware bane duk ba masu manufa bane baka da damar ka yanke hukunci a abinda an wajibin ka in akwai na ƙware da mugu ka zabi na ƙware in na ƙware guda biyu ne ka zabi wanda ga tunanin ka ya ta zaba na ƙware in miyagu ne duka ka ture wanda ka fi gani ya zama mugu kuma ka sani in baka jefa ƙware ba ka jefa saboda wanda ya kamata ka jefa makayan masa bayanwa haka ne ko ba haka ba ƙa'ida ta uku ita ce cewa yin ƙaramin laifi a lokacin da ya haɗu da babba ta yadda dole sai an yi guda yin ƙaramin laifi ba laifi ba ne ibada ce wajibi ne nan kan nassin da na so ɗauko na ibn taymiya wala tsawo gare shi ƙwarai amma dai bari in ba da ma'anar kawai shine cewa lokacin da ya zan ba makawa alhaji da alhaji su yi kuma alhaji da alhaji da dole a zai babu gudan su ƙuri'a sannan alhaji da alhaji nan dukan su ba su cancanta ba to ba ka tani ina gudun in zaɓi wani ya zo ya yi laifi Allah ya kama ni a'a wannan zaɓin a lokacin ba laifi ba ne ibada ce kuma wajibi ne amma ina ba da shawarar masu iya komawa ga majmu'ul fatawa mujalladi na 20 gaskiya su karanta don kamar yana maganar zaɓen Najeriya kuma yana maganar shugabanci kamar yana maganar zaɓen Najeriya har da kai kanka mai shiga takara yace kana tsoron in ka shiga ba ka iya yin alheri saboda turaku da agga mulkin saboda abinda siyasa ta gada saboda ba ka iyawa sai da majalisa ko kuma ministoci ko wayewa yace duk wanda an kai idan akwai sharri 100 in babu ka yazan kana iya kawar da 10 a sabu 90 yace zuwan ka ibada ne kuma ka neme shi hanyar shiga ka aljanna ya kawo ka ganu masu ce mutuka a mujalladi na 20 daga shafi na 25 abin da ya gaba kuma anan ne ya ƙara tsawaita magana daga wajen shafi na 56 ya ƙara tsawaita magana dangane da iskar annabi Yusuf da mukamin da ya karba a gwamnatin Fir'aun ya kakkawo irin su fattakullaha mastafatun da nasoshi daban-daban irin waɗannan to don haka zan tsaya ne ai idan mun zo zaɓe mu tuna da hadisin sayyidina Abu Huraira da Imam al-Bukhari rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane uku Allah yana fushi da su kuma baya duban su baya hada su da rahamarsa kuma suna da azaba mai rada. Mutum na farko shine wanda ya sha ruwa ya koshi ya hana mutane samun saura. Mutum na biyu wanda ya kasa hajarsa bayan la'asar ya rantse da Allah ga yadda ya sai ta alhalin ƙarya yake. Mutum na uku shine wanda ya zaɓi wani wa rajulun bai'a imaman ya bada mubai'a ga shugaba la yubai'uhu illa li dunya, bai da wani dalili na zaɓin sa sai don duniya don maslahar kansa. Fa in ataahu ma arada waffa lahu wa illa lam yuwaffi lahu, in ya bashi abin da yake so ya biya masa ya tabbatar da mubai'ar, in bai bashi bai biya. Don Allah wannan hadisin da wa yake magana da mu yake magana. Saboda haka duk mutumin da zaka jefa masa ƙuri'a don kana fatar ya baka kwangila ko ya baka kujerar Makka ko ya nada ka mukami ko ya maka wani abu na maslahar kanka, ka shiga cikin wannan hadisi na la'anta da tsinuwa daga wani fushin Allah wal iyaz billah. Dole ne in zaka zabi mutum ka zabe shi a bisa tunanin wannan mukamin ya cancanci shi ko kuma aƙalla shi ne mafi cancanta, sannan ka zaɓe shi bisa cewa zai zama amfani da alkhairi da rahama da ci gaba ga waɗanda zai wakilta ko ga waɗanda zai shugabanta. Daga ƙarshe ina son mu dawo da hankalinmu ga cewa siyasar 2019 ba ta take da 2015 ba. A 2015 wata guguwa babba, wani bala'i babba ya taso mana daga wata jam'iyya, haka duk masu hankali suka koma ga wata jam'iyya aka tunkuɗe wata hankali ko ba haka ba. Duk da wanda ya PDP a 2015 ya yarda cewa PDP wancan lokacin bala'i ce, sannan da musulmi da wanda ba musulmi yake takarar shugaban ƙasa wannan sai ya isa bambanci, haka ne ko ba haka ba? To a yau dukansu musulmi ne, dukansu ƴan arewa ne, dukansu Fulani ne, dukansu ƴan uwanmu ne, amma cikinsu kai ijtihadi a naka tunani wanne ne kake zaton ƙasa za ta ƙara gaba, wanne ne kake zaton ƙalubalen da ke gabanmu yana raguwa. A nan cikin gida ba ka da damar ka ce min ga masoyin Allah ga makiyin Allah a cikinsu tare suka so mu tahiya shekarar su uku tare, sannan da sun karabu ba don Allah sun karabu ba don Annabi ba, don maslahatarsu suka karabu. Saboda haka kai dai zaɓi wanda a tunaninka yana iya wakiltar al'umma ko ya jagorance ta zuwa ga abinda ya fi na ɗayan a naka tunani aƙalla. Amma karka ce min wane makiyin Allah ne, karka ce min za ka yi adawa da wane saboda yana yin wane, kuma la ko gobe sura ya haɗewa. Sau nawa muka gani? Sau nawa muka gani? Shi fi komi yau da daren nan suna aibincin su koma haɗewa. Saboda haka kar mu yi adawa a kan nan, kuma mu yawaita addu'a, muna masu ibtihali ga Allah. Mun ɗan Najeriya muka yi kuskure, mun ta ce sai wani sai wani, mu daina neman zaɓin Allah kuskure ne. Mu rika roƙon zaɓin Allah domin zaɓin Allah ya fi namu. Innaka ta'lamu wala a'lam, innaka taqdir wala aqdir wa ta'lamu wala a'lam wa anta Allahu. So da yawa abinda ba mu san alkhairi bane in ya faru ya zama na alkhairi, da yawa abinda ba mu san sharri bane ya faru ya zama na sharri, da haka mai ta mai da lamarin zaɓin nan ga Allah cewa Allah ya yi mana zaɓi na alkhairi, sannan duk abinda zai sa aishi lafiya a ƙare lafiya ba a zubar da jinin kowa ba, mu ba da haɗin kai da taimako a gare shi. Allah ya kai mana muwafaka, Allah ya kai mana zaɓi na alkhairi, Allah ka kawo mana ci gaba da bunƙasa tattalin arziki da samun zaman lafiya da kwanciyar hankali da aminci a wannan ƙasa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
At-takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah ya saka mu malam alheri. Deliberately na bari malam ya canza lokacin da ba dai. Saboda na sai na ce in tsira shi da yawa za su bada huska. Gaskiya to ina dibin agogo tun ɗazunar so in ce mai dakata, sai na ji tsoron a hushin biyu shi ya yi kukuri kaga na shiga uku kenan. To ga shi yanzu ƙarfe 10:30 goma kuma kamar goma ya kamata a ce an tashi ko ko da ƴan mintoci kuma gaskiya irin wannan bayanan da aka yi yana da wahala a ce mutane ba su da dan abin da za su ƙara tsokaci a kan shi ban sani ba talagawa ta malam za a dan ba mutane dama to na
goma ba dare bane yanzu
ai dare dare bai sosai ba to shikenan to an yi tifakin cewa ana iya ba mutane dama kamin mika abin magana ga waɗanda suke son su yi contributing wato maganar da malam ya na ƙarshe gaskiya da ake ta lecture din tun farko ina ta jin daɗi zuwa ƙarshen nan da hadisin nan da malam ya kawo na ƙarshe sai na ji hankali na ya tashi wato zaɓen 2015 bisa bayanan yanzu da malam ya gabatar zaɓe ne wanda ya zoma musulmi cikin sauƙi domin zaɓe ne tsakanin hori da baki to yanzu zaɓen 2019 zaɓe ne mai sauƙaƙiya ga musulmi zaɓe ne mai bala'in haɗari wanda gaskiya in ba a yi hankali ba can wancan ɗin yana da wahala ka samu matsala gare shi amma wannan ya fi kusa a samu matsala domin nan yanzu son rai yake da haɗari a kai kuma yanzu nan an ka baka aiki na bincike tsakanin Buhari da Jonathan baka bukatar binciken komai amma yanzu waɗanda tsakanin Atiku da Buhari misali su biyu suka yi fice kenan aiki ya cimma fa sai ka tafi yanzu wannan fiqihun kenan yanzu sai ka yi malam ilimi akan waɗannan mutum biyu kamin ka dauki kuɗi haka jefa kuma malam ya ce rashin jefa wallahi ne to ya za ka yi ina fatan mutane sun fahimci abin da ake magana a kan shi to haka ma waɗanda za su jefa a nan Sokoto don ni kila kebe na yi in jefa kawa su ma kun ga aiki ya cin musu ala kulli halin abin da ake kira ga musulmi ko yoshe yana yiwuwa wani ya zaɓi wancan wani ya zaɓi wancan kuma duk su daidai innama al'amalu binniyati wa innama li kulli imri'in ma nawa don haka in mutum zai yi abu yayi akan ikhlasi yayi abu don Allah kuma ya nemi Allah shi mishi muwafaka muna roƙon Allah ya sa mu dace akan wannan al'amari bai tsora mana mai nauyi to so ina jin talk to shikenan wanda ya fara daga hannu kuma gashi gaba to ga kuma ma an sani to kai ta so ka fara ai malami yayi magana in mutum zai magana sai ya faɗi sunan shi sannan sai mutane su yi hankuri to da yawa kamar yadda an ka sani nan bagire ne da an ka zo a yi ilmantar da mutane kuma misali yanzu da za ka yawa malam dama ya jefa ƙuri'a tsakanin da Allah guda zai zaɓa cikinsu don bai yi wa in ya jefa guda biyu ya yi dame shi ko ba haka ba amma kun ga ya yi kawaicin barin abin don yin adalci ga kowa iyaka an ba kowa da aikin yin wannan fatawa makan shi sannan babu lahiyin ka samu abokaninka ka yi abinda a dalilin ɓoye ra'ayin shi ne samun haɗin kan musulmi to ma da sani da sinila
ina son ƙara jaddada kalmomin da malam ya yi na ƙarshe wato babu shakka muna da aiki mai nauyi gaban mu, Allah ya shige mu gaba. Wannan al'amari abu ne mai nauyi a matsayin shi na amana a kan mu. Akwai wasu abubuwa guda biyu da so da kiyayya duk suna da illa. Amma galibi abin da mutane suka fi ganin illar shi shi ne abin da ya shafi kiyayya, nan ne rashin adalci ya fi saurin shiga. So duk da soyayya ma tana da wannan aiki. Shi ya sa ainihin ake ganin mutumin da ya zani Allah maɗaukin sarki yake magana cewa kutuba alaikum alqital wa huwa kurbun lakum fa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Soyayya ita kanta in take da na mutum tauke shi, to tana sa shi ma ya tashi daga wani matsayin na rashin iya yin adalci ga abin da ke gaban shi. Kamar yadda nassin Qur'ani yake magana, qad shaqafaha hubba, kaga ashe soyayya yana iya sa kidimewa har kai wani abu wanda bai shige ka ba. To abinda ne nake fahimta, abinda ake nuna mana, mun dai ji abinda tsarin musulunci ya nuna, to kowane mu wajibin shi shine ga duk ga kowane irin matsayi na takara sai kai iyakar bincikenka bisa ga abin da ya bayyana gare ka, ga iyakar fahimtarka da ijtihadinka, ka yi matsaya a wannan guri. Amma mu yi hattara da gina hukunci a kan abubuwa na zargi. Idan ana magana ta shari'a, abubuwan zargi ba a nahunci, yana da kyau ya zan duk abin da yake na zargi ne, ko kuma wasu abubuwa waɗanda 'yan siyasa ke jiwon juna da su, waɗanda suke ba su da tabbas. To kai mai hankali mai ilimi, to ba ka hukunci da irin waɗannan abubuwa, sai dai ka yi ƙoƙari ka yi bincike ka tabbatar da abin da an gaskiya a kan. To wannan ya kamata a kula da shi. A ƙarshe, babban hatsari ga wasu da dama waɗanda ke ɗaukar matsayin cewa ba su da ƙwaƙwalwa, wannan aibi ne mai girma. Kuma alhamdulillahi mala ya aibatu ya ambato aibin da ke ciki. Kamar kai ma ka faɗa wata ƙungiyar 'yan bamu jefawa, to kana cikin waɗanda suke ƙwarƙwansu sun jewa amma sun yi damejin, kai ma duk ka yi damejin. Har na ka damejin ma har ya fi na wanda ya ciki, don shi ba da niyya ba, kai ko da gangan kai. Saboda haka ya kamata mu kula da wannan. Da aka yi da lokaci zan dakata Allah. Assalamu
alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amma ina son bane ƙara wani bayani. A jihar Sokoto mara 'yan kasuwa duniya, kuma dukkaninsu ana zargin su da wani abu daban da wani ɗaya, wanda malla ya ce ba a gina zaɓe a kan wani ya sa sun tsaye shau. To haka cikin shirinsa wani zaɓa bisa ga abubuwan da ake zargin su. Suna ka abu da yawan
sai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum bismillah. Wato mutane su fahim ai kuma maganar da na faɗi ta farko cewa 2019 ta yi hatsari bisa ga 2015. Saboda yanzu nan kai aiki ya cimma fa kai zaka je kai abinka tsakani da Allah. Shikenan.
Na so yin dan tunatar da mu ne a kan cewa wato da matsala ta siyasa tana daga cikin wadda ta ke da komi rikici ta hukumi waje. Ba abin mamaki ba ne mu goma kowa ya ɗauki mataki na daban kuma dumbul ne ne.
Matsala ta siyasa ta ce ta farko inda aka fara samun saɓani wajen faru. Saboda haka a nisanci bayan da misalai. Misalin da an ka bai kowa tsakani ne da Allah.
Ya ce ya tunani ya isa wannan.
Sai a ganin wannan bayanin ma da gare an ka tsaya da yayi. Saboda ni ina iya in ga cewa yanzu ta kai haɗari bisa ga 2015. Kuma ina gane ba. Wani ya ce shi kuma can tafi.
kuma aka gaskiya ta annabi na shiga na hadari yanzu da gudanar da ta wace bare ka da amma yanzu ba ta bare ya ko haka ta yi matsala ki na yau ko ba haka ba ai abu ga hili shi ga ai da matsala saboda haka Allah duk misallan da aka kawo ba a yanzu ai a tare da Allah in banda muka samu matsala jagoranci ga wasu za su zauna su yi mu musulmi matsaya kuma halin da ake ciki shugabancin na musuluncin namu ya rabu kashi mallamai ta su firka daban waɗanda ka jagoranci daban kuma kowa ta fi alƙilla daban don waɗanda ka magana a kan musulmi a ƙasar ga ganin suka kai musulmi ba ko gane komai ba in za su ɗaukar mataki ma ba ka ko faɗa mata kuma bi da aka yi kaskaji a da baya in kan ji a ce maka ai kai an baka gane ba in kai magana min zubin bari a ce ai baka bincike ba baka yi kaza baka yi kaza ba kuma su ba su yi bincike ba don ba su faɗi Allah da Allah ba ba su karanto ba kawai wai su sun su sun kai sanin wani duniya ga kaya shi na ma Amerika suka ji tsoro ko wani abu na daban abin da suka sani ke nan ko da ka muna cikin wani hali na jagoranci gare mu sai zan ba mu da waɗanda za su yi mana matsaya mu bi to shi ya kai mu ga matsalar na an kafa kowa da hankalin kai to kowa ya bi tsoron Allah kuma ya sani magana so da kiyayya matsala ce ta aqida eh wa an yubba lillahi wa yarahu wa yaghlibu la hu ga kuma na iya ga kada a dauki shawar ko son ya wuce wuri saboda Allah ya kai shi da shi kiyayya ko ta wuce wuri amma wuce wuri ina magana nan ba irin magana da yanda ya kai saboda haka in kana so a ce yan zakewa ga addini kaga wani abu suka mutu domin duk da sauri kake kana kallon lokaci a yi sallah kana baka lokaci a yi kaza da aka yi masu tsanantawa ga addini wannan ba tsanantawa ba saboda haka ga soyayya idan ne ya zan kai ta saboda Allah kuma ba ka wuce abinda a ka'idodi na musulunci ba domin in ka yi tsaye da an ce maka wani ka ce a ka kawo wani zubaki ka tunkuɗe ga wani abu da haka zai ce kawo ki wuri a sai dai ka faɗi yau a baka nan saboda haka yau gobe baka taure da ce da musulunci da ake kirista duka addini guda ko wani kuma sannan an mai fafi kai to da haka Allah mu tsaya a nan kada mu yi mu kan wasu jaye-jaye wallan shi ya yi bayani ko da ba a haɗa maka in duk farfaruna ya yi mu da bayani dukkan na ƙwarai na duk na ƙwarai na babu muku cikin to ruwan ya yi wani in kuma kuna ganin ba ku yadda da duk me a gona to mugun wani ya yi na wani ka je ka ina ka yi da hannu kallon wani gobe
da ta kallon wani akwai
a wani bayan majalki
kwarai da hannu dukwara ne akwai dalke akwai dalke akwai akwai wani lele a shigarar mu
oke kwanar ya kwanar
so da yawa muna da wani problem ɗan misali ta zo ta zaɓi shugaba ka yi duk wannan abin da malam yake ka auna ka kwatanta ka yi don Allah ka ga da mutum ne gaskiya da rukun amana ta zaɓi ya hau shugabanci to yana da muhimmanci ya zan tun da ka aminta da shi mutum ne mai amana ka zaɓe shi to kuma zai riƙe amana da to ya kuma so ka mai so min da so da yawa da yawa mutane ba suna da muna da lakasi wurin fahimta cewa shugabanci
ba abu bane wanda yake kawai kai ya rafi yake faɗo wanda kai kana ganin ga bai kamata a haka na zai inda ka hauku jayyar ka san irin matsalolin da ke nan ka fahimci abubuwan da za ka yi kuskin gidan ka ma ta tare yanzu kuskin gidan ka tana ɗaya biyar ko wanda ya roki da abin da ya dame shi ne yana son littafin rubutu ne yana son biro shi abin da ya shafe shi abin da ya dame shi amma kai duk problem din nan guda biyar sun hau sai ka auna kila sun ka sai ka yi kwafiya da su wata yau malakin zai na lokaci da yi wa shugabanni kuzuri of course ana ba da shawara da sauransu da sauransu amma muna da lakasi kwarai da ke yi wa shugabanni a kuzuri kila zan roki jama'a subsequently kila ko bayan an yi jama'a an yi zaɓe an gama kila a shirya wata lacca musamman kan abin da ya shafi dangantakar majiya da su kuma shugabanni ne majiya kamata su fuskanta ko kuma da lafi da wasu kuma shugabanni su abin nan wanda su da shirya ne wannan ne amma in zan ƙara duk da yake malamai sun riga sun wannan magana duk za mu yi kwanan da za mu yi kwanan da za mu yi tsaya mu yi magana shi sabi da lafi tsakani da Allah kan ƙa'idojin da malami ya ya daga mana wanda za ki na 2019 kamar yadda kwanwa na nuna wata yi ba ku wata matsala very clear inda kana son kai so shekar ko kuma kana son kana cikin wani don kuna cikin amma a tsaya a
daylight
you can ne ba kun san bane ba ne ba amma
jama'a muna kokarin wayar mu rufe taron da karfe 10 da rabi bari okay to kamin mu ba malam ayi magana sai a taɗa sa da yake lokaci ya yi ta
wannan shi ba wani matan da abita ya dai kai shekara uku suna mulki ko kuma da inda kanci ya yi magana za ka ga kuma wasu maganganu waɗanda su dace a ce shi ba wani ya yi ba sannan kuma wannan mai fita ruwan ga shugabanci shi ko in kanci wasu suwa na rediyo kai kan ka
fito da 'yan shiya gini suna kwaye-kwaye a tsakar north local government to shi malam ya zana gabatar da takarda sai yanzu lokaci ya kuli mun kuma shahara to an rubuta na da shi a kanin wannan
december
95 na sihohi abin nan shihohi shi'an shiya ko hujjojin su to sannan ya ambaci gidan jama'a kamar wannan makaranta muna da wani gida can da muka dauka da ita da bada jama'a sannan bai je da dawowa da Madina ba yayin sati da yawa ya kai gabatar da kafiru da bayani wannan jama'a ko hari wannan da tare da yayi shi ne a cikin Abdullah Sarkin Hassan to dinan kun zan yi ina hasa wannan muhadara ita ma da yake abubuwa da yawa da suke zaki nan da samu haɗin su ba to sai ya kokari ya samu ya mawa da rubuta wani abu wanda zai zama matsayin da ta yi a zaki bugawa alhamdulillah ya jinta ne sun samu abin karanta wanda ba zai zama halatta wannan ba kuma duk majama'ar musulmi ta sa ya samu ƙarin wani wata lada ya samu kwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakw
mutum yi dafiyar zama lafiya lau mai samu kuma mun fahimci bayanan da ake muna ba mu yi kwa-aiki da kuma sha'adun da kuma
inda bayanai ne ake na demokradiyya kun san mata suna da yawan gurgu ba mu sani ba akwai ƙarin bayani ko tambaya ko da a rubuto ne a aiko daga wurin ku ake gama mike nan ina ko da za ta yi wani jawabi can in kuma babu shi kenan kun yarda da bakircin mu
Ya, wannan shi ne.
Assalamu alaikum.
‘Yan uwa suka tattofa albarkacin bakinsu ne kalma guda zan faɗi cewa ba mu zo nan don mu ce ku zaɓi wani ba tare da ni personally a ra'ayin ƙashin kaina ina ganin daidai ne malamai su ayyana wa mutane ‘yan takara suke su zaɓa in dai za su yi tsakanin da Allah ya sa ya yi jihadi ni ba ni ganin laifin wannan misali ba ni ganin laifin jama'atul musulmin ta fito ta ce a tabbatar ta ɗauki ɗan takara wane tana goyon bayansa kuma duk wanda ke tare da su tana son ya zaɓe shi idan an bi yadda ya kamata an cimma wannan matsayin ya za a yi a cimma wannan matsayin jama'a ta sani ana ya zama da 'yan takara a ji manufofinsu ko ba ka ba a yi alƙawurra da su za mu ba ka haɗin kai in ka ci mu kuma 1, 2, 3, 4 ga abin da muke so ka samar da ci gaba ina ganin ba laifi ba ne amma wataƙila muna ɗari-ɗari da yawa kuma ina ganin ya kamata mu rage wannan ɗari-ɗarin amma dai na so in yi tambihi ga ɗana Mujahid wanda ya fara magana ra'ayinsa ya yi canjaras da na Farfesa Bayawa da waccan 'yar uwa ta ƙarshe da ta yi magana ba mu maki akwai masu irin ra'ayinku da yawa amma in aka zo ga wuri ba ra'ayin ne matsala ba in aka zo ga wuri ka lura kana da magabata ka zan mai ladabi ka gani yanzu in ka cire wannan da aka ne na Farfesa gashi na kusa da ni wa'annan manyan nena ne ga da'awa wancan layin gaba ɗaya su ne shekaru 38, 39, 40 baya suke zuwa har gidanmu su ɗauke ni ina yaro ban yi da kaiwa din ka ba mu ta yi wa'azi an da rai mu ta yi birnin Kebbi mu ta yi Jega mu ta yi Gusau har Maiduguri ba inda ba mu je ba suka yi ture min dina maganganun da ka hude zuban iya hudun su gaban su so in aka ce kana da magabata ga wuri ga ilimi ga shekaru ga dattaku to ka san irin kalmar da kake faɗi ba ra'ayin ka ne amma ka ce ijtihadin banza banza ta kawo mu wannan wurin wannan abin da kaga ina magana tun farkon 90s nake bincike a kansa maganan zabe kuma nayi paper 1996 akan zabe da matsayin shari'ar musulunci ina kake 1996 to yanzu zo da baka ce kace ijtihadin banza kaga babu tarbiyya no ana faɗa maka ne don kai ladabi kuma abin da yasa ni faɗi wannan makeɗe ka da shi ba don bai ni a gani na ba daidai ne muna magabata mu gurin kuma ba daidai mu kyale kuma idan yanzu ina karantarwa ni duk lokacin da nake karantar da kai ni wakilin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka taba ni annabi ka taba in mu hita waje kai aboki na ne amma na san na haife ka wasu kiyana ma kira sun girme ka to ya kamata ka san irin maganar da kake faɗa in ka zo cikin mutane ko warin ka ne bale magabata irin waɗannan da aka banka bale maganar addini wadda ilmance aka bincike ta aka faɗa maka ba son zuciya aka faɗi ma ba wanda zai ce maka dole sai ka ga sabon takarawa ne ba kuma wanda zai ce maka wane ya tuwa ne ba aiki ba bane mu wannan amma in ta kama zai yi mu yi wannan bayan mun ci mu matsare haka nan to kuma kowannan mun kai baka da haƙin ka ce mu yi maganar banza baka da haƙin ka ce ba mu yi daidai ba amma kana da haƙin ka faɗa ra'ayinka but in ga ladabi dai irin ka anan shiru ya kamata yi don uwayenka da nan sai ka bari su su yi magana wannan ita ce tarbiyyar musulunci in kana so mun faɗa in ma baka so haka ya kamata mu faɗa muku in mun kyale ku mun cuce ku ni ka gan su nan wallahi kullu ina alfahari da su ga su nan su amma gabata nan su ka mini tarbiyya ta da'awa kuma su sun sani duk inda na gan su ina darajanta su ina mutunta su ina kuma ba su girman su da su da dukkan wanda suka karantar da ni da waɗanda muka yi tarayya ta harkar da'awa tun shekarun baya kuma muna nan tare har yanzu to ne take tarbiyyar da na so in baka shawara akai ba don in to zakka ka ba don bai kamata godo ne kuma kace irin ka ya irin wannan magana a irin wannan taro ko wani makarantar sa wannan ita ce nasiha ta wala ruka la ko kin sarki ya azami ka ga sawaba kamar yadda nake kowanne mu zai yi abinda yake ganin zai fitta shi ne amma dai mu sani Allah zai tambaye mu to Allah ka sa mu yi abinda ya kamata kuma Allah ka mana naka zabi ba na mu zabi ba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
استغفرك وعليكم السلام ورحمه الله اللهم يبارك فيك اللهم يبارك
Dr. Suleiman
ji ba mun je da shi Abuja wani taro kwanakin baya mun hadu da abin da karkashin wata kungiyar mun hadu da Ahmed Ali na yi fasin ɗin shi ma a social media sun gani muna zaune muna jiran isowar shi ko da ya iso ina jin namiji guda da shi duk saura mata ne ko wagga ita advisor to the president on social media wata oge chukwu ko ne ko wagga ita akaza wata wagga ita aka za wagga ita aka za wato abin da nake so in nuna shi in fadi shine gaskiya fi sabilillahi shugabannin mu na bukatar goyon bayan mu mu taimaka musu ni santa da muke da su dole dai sai sun taita da mutane ko kai ko wasu to ko rashin iya ladabin mu ne ko biye mu ne ko hankulin mu ne yake kasawa sai mu tura su irin turin koyan dan ku dan ku yake ki ko sai mu dawo bayan mu jaye wa'ancan sai su kama su su rike kai ka gama zaɓe wa'ancan su adaba gwamnati saboda tsakanin da Allah lokacin nan kusan mace uku ko hudu da suke tare da shi da namiji guda dukkan su ba namu bane saboda haka duk inda zai ga ko ya ce wani abu su za su faɗi magana ba zai ji tasu don haka yana da kyau lallai mu ma mu samu wani hanya da za a iya kusanta shugabannin mu ta irin wa'annan hanyoyi kuma me sun kashe mu kwarewa da shi babu ƙarshen ta lokacin da aka tashi za a jawabi jawabin da malam ya kusan kowa kan shi gina sai a ce kamar da malam yake kowa ka yanke nan jawabin na shi ya fa'ida yes saboda haka gaskiya wannan yana daga cikin na ƙasar da muke samu in kun dibi yanzu kamar gwamnatin ita kanta ta Buhari tun da an kawo ta 2015 mun shi kowa ya ke wurin kafa ta amma daga tsakanin da Allah mun shiga cikin ta ba mun shiga muna gefe saboda haka gaskiya zaman gefe bai yi mu al'ummar mu dole mu ma mu tashi koyon duk hanyar da ake bi a shiga mu shiga a yi tare da mu
ina jin kamar yanzu ya kamata a kira addu'a ko ko kan addu'a akwai
sanarwa
to
sebe godiya ce ba mu da farko da kula mu da saki da barwan dama da shi mai magana da tsaron ya lakka shi shugaban dama da mu har mu da shi ba ta shi ta fara Allah ya ba mu ko ta sani da mun da saki da kuma ba mu na
da kuma wannan gefe ba
so muna fatan kuma idan aka saki kira irin wannan addu'a za ku gari a zo dan shi zan so in kira ko ki akwai ɗan sanarwa a rubutu.